بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يقوى ما سكن لما دسورارم ونكسى da kuma waɗanda za su kalle mu kuma su saurare mu ta kafofin yaɗa bayanai na zamani. Muna muku sallama irin ta addinin musulunci da cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kuna sauraren mu ne tare da kallon mu kai tsaye daga ainihin babban ɗakin taro na makarantar mu mai suna Darul Hadisi Salafiyya, wadda take a nan ainihin layin madarkaci da ke anguwar gaskiya layout a Zaria a nan jihar Kaduna a Najeriya. Yanzu da muke magana, safiyar ranar Asabar ce da ta yi daidai da 2 ga watan Ramadan, hijira na da shekara 1433, daidai da 21 ga watan Julai shekara ta 2012. Wannan kasar da kake kallo da saurare shi ne kasar na 95 daga cikin jeren giyar karatuttuka na littafin fiqhu sira wallafar Professor Zaid Abdul Karim Zaid. Kasantuwar wannan littafi mun dade da fara karatun shi tun kafin mu tare a cikin wannan sabon gini na makarantar mu. Da muka dawo sai muka ga cewa a ci gaba da karatun wannan littafi. Mun ci gaba da karatun wannan littafi alhamdulillah a tsawon shekarar da ta gabata, tun daga rana irin ta jiya, wato 1 ga Ramadan, wadda ta daidai da hijira na da 1432, ta dace da 1 ga watan Agusta shekara ta 2010. A inda muka tare a cikin wannan sabuwar makaranta sai muka ci gaba da karatun wannan littafi a ba da 11 na karatun wannan littafi na shekara ta 2011 ko a ba. Karatun wannan littafi mun takaita shi ne ga ɗaliban makarantar nan kadai ake karantar da su, amma alhamdulillah tun wannan lokaci ana karantawa kuma ana dauka a kasusuwa na radio da kuma sidina da makamantansu. Lokacin da muka buɗe makarantar nan sai muka ga cewa tsarin karatun ya koma ya tabbata na jama'a gaba ɗaya, don haka muka sa shi ƙarfe 9 daidai na kowace safiya ta ainihin azumi. Muka riƙa karanta shi tsawon azumin bara alhamdulillah. Muna fatan Allah ya ba mu ladan waɗannan ayyuka, muna kuma fatan Allah ya karɓa waɗannan ainihin karatuttuka. A bana za mu ci gaba insha Allah ta'ala. Sai dai kamar yadda nace, tsawon shekara tun bayan azumi din mun ci gaba da karatun wannan littafi, to amma an samu lokaci da muka dan yi ban iska na wannan littafi, wanda sakamakon wannan ban iskan da muka yi insha Allah ta'ala nake fatar wannan kasar din duk da zai tafi a cikin jeren giyar kasusuwa, amma kuma nayi mishi take na musamman da cewa waiwaye abin tafiya a cikin ainihin tarihin Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wato za mu dan koma baya kadan mu dan dubi wannan ainihin tarihi na Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama, sannan kuma mu dawo mu dubi shi wannan littafi da muke karantawa shi da karatun tarihin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama jagoranci ne zuwa ga wata gagarumar ibada wanda ita ce biyayya ga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da kuma bin tsarin rayuwar shi biyayya ga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ba za ta yi ba sai in an san shi kwaikwayon shi ba zai yi ba sai in an karanta tarihin shi an kuma ga yayaye gudanar da rayuwar shi gaba dayanta ita rayuwar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama alheri ce baki dayanta kuma kwaikwayon annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ibada ce wadda Allah ya wajabta mana a cikin alqur'ani Allah madaukakin sarki ya kwadaitar da al'ummar musulmi game da bin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da bin shari'ar shi da bin ainihin sunnar shi da kuma takaituwa akan ainihin abin da yazo da shi shi kadai hakika mun sha fadi muna nanatawa a wannan wuri dangane da ayar alqur'ani da Allah ke jan hankalinmu inda yake cewa laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarju allaha wal yawmal akhir wa dhakara allaha katira lallai koyi da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama abu ne wanda yake na jan hankali a ja hankalin musulmi zuwa ga koyi da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sai annabi Allah madaukakin sarki yake cewa laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarju allaha wal yawmal akhir wa dhakara allaha katira to kyawun koyi ya kasance gare ku game da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ga duk wanda yake fatan ya ainihin je lahira ya haɗu da Allah ba mai lafiya ga kuma duk wanda ya imani da Allah da ranar lahira din malaman mu a wannan ƙasa ta Hausa wannan sashi da aka fi sani da arewacin Najeriya shekaru aru-aru da suka gabata sun tsara karanta tarihin annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama a cikin tsarin karatutuka baki daya sannan da kuma tsarin karantar da tarihin annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama a lokacin azumi musamman wasu sukan yi karatun da hantsi wasu sukan yi da la'asar wasu sukan yi da daddare mu a wannan makarantar a zuwa wannan lokacin mun zaɓi cewa da hantsi ne za mu rinka karatun tarihin annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam da lasar kuma za mu rinka yin tafsiri insha Allah ta'ala kuma kofa a buɗe take ga duk wanda yake buƙatar ya halarci wurin wannan karatu ko wa'azi namiji ko mace ba tare da togaciya ba babu wani sharadi dangane da sai ka sanya wani tufafi iri kaza ko kuma mace sai ta sanya hijabi ko niqabi kowa an yi mishi izini ma da ma sauraron karatu ko wa'azi ko tafsiri zai iya shigowa ko mace na da hijabi ko tana da gele hasali ma wadda take da niqabi ana buƙatar in ta sawo niqabinta in ta zo gate din makarantar sai ta ainihin dage niqabinta sannan wanda ko wanda duk ta zo da wata jaka idan waɗanda ke bakin ƙofa suna buƙatar su bincika jakar to da Allah ayi kokari a babu haɗin kai dangane da haka waɗannan su ne matashiya dangane da wannan karatu insha Allah ta'ala za mu ci gaba da yin wannan karatu kamar yadda muka tsara shi a kullum da safi ƙarfe 9 zuwa ƙarfe 10:30 insha Allah Allah madaukakin sarki ya taimaka shi wannan tarihi na annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama mun daukan mishi wani sabon salo shine daga cikin ainihin salon shine mun dauko wani littafi ne wanda ya daidai da wannan zamani ta inda da yawanci a kasar nan akan karanta da littafin ashrifani ko kuma wasu littafai na tarihi to mu kuma sai muka dauko wani littafi mai suna fiqhus sira wato darussan da ke cikin tarihin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wallafar wani babban malami ne wanda alƙali ne kuma profesa ne mai suna Zaid Abdul Karim Zaid mutumin ainihin ƙasar Makka ne wato mutumin ƙasar Saudiya ne kuma shine shugaban makarantar koyar da harkar alƙalanci da kuma lauya wadda ainihin take a can ƙasar Saudi Arabia din. Ya rubuta wannan littafi a bisa tsarin ya kawo tarihin Annabi sallallahu alaihi wa sallama, sannan sai zo yana bayanin irin darussan da za a diba da kuma irin yadda za a alakanta waɗannan tarihi da kuma waɗannan darussa da irin rayuwar mu ta yau. Shi yasa kuwa za a cikin wannan karatun namu za ku ji muna shigo harkokin yau da gobe da muke ciki a wannan rayuwar tamu a Najeriya ko a wannan rayuwar tamu ta duniya. Domin shi addinin musulunci ba bagidajen addini ba ne, addini ne wanda yake ma'anar shi shine hanyar rayuwa gaba ɗaya. Don haka addinin musulunci bai takaitu ga ibada ba kadai, ya tsallaka har zuwa harkokin tattali da kasuwanci da harkokin rayuwa kamar aure, zamantakewar makwabtaka, ci da sha, da kuma harkokin da suka shafi mu'amala da waɗanda suke musulmi ne da waɗanda ba musulmi ba. Addinin musulunci ya sake ƙetarawa ɓangarori na ainihin wato siyasa. Addinin musulunci yana duban shugabanci da yadda ake shugabanci da adalci ko zalunci wajen gudanar da mulki. Addinin musulunci yana kallon biyayya ga shugaba, yana kuma kallon adalcin da shugaba zai yi wa ainihin talakawa waɗanda suke ƙarƙashin shi. Duk wannan addinin musulunci ne, kamar da addinin musulunci ya haɗo fannoni kowaɗanne iri na rayuwa. Shi yasa gaskiyar lamari tunda haka addinin musulunci yake, to wannan shi zai sa za a je a makarantar nan in muna magana dangane da wa'azi ko karatu muna shiga harkokin ibada, muna shiga harkokin rayuwa da harkokin tattali da harkokin ainihin siyasa wadda ta shafi shugabanci da biyayyar shugabanci da kuma yadda shugabanci yake gudanuwa a halin yanzu a duniya ko a ƙasa, da kuma irin yadda addinin musulunci yake kallon ya yi cancanta a yi shugabanci. Kasantuwar mu da muke karantarwar a wannan makarantar, mafi yawancin mu bayan kasantuwar mu mun karatun addini da arabiya, ɗan boko ne, za a ji muna yawan sulka maganganun mu da harshen turanci. Wannan shine abin da zamanin mu muka samu kanmu a ciki, don haka ba aibi bane gare mu. Kuma waɗannan abubuwan wani lokacin mukan sulka ne haka domin su za su taimaka wasu nau'in masu saurare su ƙara fahimtar abin da muke nufi. Don wannan kuma ya zama kyakkyawar ishara akan cewa za a samu wasu lokuta ba da jima wannan ba a makarantar nan tamu ta Darul Hadith, wasu karatuttuka da wa'azozi za mu rinƙa yin su ne da harshen turanci ko kuma daga wasu harsuna daga cikin ainihin harsunan ƙasar nan insha Allahu ta'ala. Don haka ya kai dan uwa mai saurare, ƙofar mu a buɗe take dangane da kai tarayya da mu cikin wannan alheri, kamar yadda yake ƙofar mu a buɗe take dangane da ainihin matarka ko ƴaƴanka samari ko ƴaƴanka ƴan mata, ƙofa dai a buɗe take insha Allahu ta'ala. Muna roƙon Allah madaukakin sarki ya albarkace mu. Jama'ar musulmi, wannan littafi na Professor Zaid Abdul Karim Zaid ya kulla ainihin wato wasu bayanai waɗanda ya kira su ainihin wato kamar madhal, wato mashigan littafin, shimfiɗa da sharar fagen littafin ga wadda ya ainihin tsara ta. Na farko ya yi magana dangane da ahamiyatu dirasati siratin nabawiyya, muhimmancin karatun tarihin Annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama, wanda waɗannan bayanan ya yi su ne daga shafi na 11 na cikin littafin. Wato a ƙarƙashin wannan faslin ya yi mana darasi ne dangane da darajojin da Allah madaukakin sarki ya bawa Annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama, su ne suka haifar da muhimmancin karanta tarihin shi mai tsarki. Sannan ya zo yi magana dangane da asbab ikhtiyarul jaziratul arabiyya muntalaqan lirrisala wal khatima, menene yasa Allah madaukakin sarki ya zabi ƙasar Larabawa ta zaman nan ce inda Allah zai sauke wannan manzanci na Al-Qur'ani ya turo annabi Muhammad a matsayin manzon shi na ƙarshe bayan manzanci ya kai da komowa a bangarori da yawa na kasashe a cikin al'ummomi da kabilu da yawa musamman bani Isra'ila musamman yankin kasashe irin na Filistin da kasashen Masar sun samu annabawa masu dimbin yawa a cikin su Malam ya bayyana daga cikin ainihin dalilan da yasa Allah madaukakin sarki ya zaba ainihin kasar Larabawa nuna cewa Larabawa Allah madaukakin sarki ya halicce su da wata dabi'a ta hasken zuciya da kuma tsarkin zuciya sannan mutane ne waɗanda ba su da kasala sannan mutane ne waɗanda idan wani alheri ya same su to suna yi kowa fatan shi ma alheri ya same shi kuma suna yi kowa fatan ya zo ya yi tarayyar wannan alherin tare da su wannan na daga cikin hikimomi wallahu ta'ala a'lam da suka sa Allah madaukakin sarki ya zabi kasar Larabawa ta zaman nan ce inda Allah zai sauke manzancin shi a nan ne kuma inda zai mai da cikamakin manzancin shi da manzantar annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam sannan Allah madaukakin sarki kuma ya zabi annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam ne da wannan gagarumin aiki saboda salamar Allah madaukakin sarki da ya nufa ga annabi din da kuma salama da ya nufa ga su Larabawa din sannan da kuma ganin dacewa da cancantar da annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya yi domin gudanar da kuma gudanuwa dangane da wannan aiki na isar da sako Allah ya turo shi a tsakiyar wasu mutane waɗanda yake ba su da kasala ba su da hasada suna da farar zuciya da ainihin fatan alheri to sannan sai kuma malam ya magana dangane da mizatu khatmir risalati bi risalati Muhammad sallallahu alaihi wa alihi sallama wal umami bi ummati Muhammad sallallahu alaihi wa alihi sallam irin bambance-bambancen da manzancin annabi ya sha bamban daga sauran manzancin manzanni wato manzancin annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya sha bamban nesa ba kusa ba da manzancin manzanni waɗanda suka gabace shi irin su Nuhu da Musa da Isa da irin su Shu'aibu da makamantansu da kuma irin yadda wannan ainihin salo na cike manzanci ya faru ta hanyar cike manzanci din da annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama waɗanne dalilai ne suka sanya Allah madaukakin sarki ya haka sannan al'umma ta ƙarshe me yasa ta zama al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi sallama ce to malam biya tattauna waɗannan darussa ne waɗanda yanzu ina yi mana waiwaye a dan tafiya ne akai amma ina so a san cewa duk mun karanta su dan haka zaka iya zuwa ka nemi jerin giya kasusuwa da sidinan waɗannan karatu waɗanda muke musu take da sira a makarantar nan insha Allah ta'ala za ka samu to bayan da malam ya gama wannan a matsayin shimfiɗa ko sharafage sai ya ce al-faslul awwal fasli na farko fiqhu sira min bidayatiha ila qabilil bi'sa a cikin wannan fasli yayi tarihin annabi sallallahu alaihi wa alihi sallam tun daga iyaye da kakannin annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama har zuwa lokacin da aka haife shi har zuwa dab da ce cika shekara 40 a lokacin da Allah ya aiko shi a matsayin dan aikin Allah zuwa ga duniya baki daya a wannan wuri ya kawo salasalan tarihin annabi sallallahu alaihi wa sallama inda tarihin annabi yake tikewa zuwa kan annabawan Allah irin su Isma'il da ainihin Ibrahim a irin yadda kuma ya kawo bayani dangane da abubuwan mamaki da suka faru a lokacin haihuwa annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama waɗanda daga cikin waɗannan abubuwa shine haske ya fito ta gaban mahaifiyar shi as-sayyida Amina a inda ya haskake manya-manyan fadoji na ainihin wato ƙasar Sham sannan ta ga albarka ta haihuwar wannan ɗa ita as-sayyida Amina sannan kuma ƙasar Larabawa ta samu wani irin juyin juya hali wanda har ya kai zuwa ga wasu ƙasashe na Farisawa don malaman tarihi sun bayyana cewa ran da annabi sallallahu alaihi wa sallam ya fito duniya nan daga cikin mahaifiyar shi sai da wutar bautar Kisra ta mutu bayan ta shekara 1000 a kunne ba ta barin ta ta mutu ba amma sai da ta mutu a wannan rana sannan ta tashi ta sake ci gaba suka yi bugun kasa irin nasu na maguzawa masu bautar wuta suka ga cewa lallai wani ne ya zo duniyar nan wanda yake kuma shine karshen wannan ibada ta su tun daga wannan rana suka kulla gaba ta musamman da Larabawa wanda yake abin takeici har yau Farisawa da yawancin waɗanda suka bi waɗannan irin munanan aqidu waɗanda daga baya suka bayyana na shi'anci suka rinka bayyana waccan muguwa aqida ta kakansu ta kiyayyar Larabawa amma sai kiyayyar yanzu sai ta koma akan sahabbai waɗanda a musulunci su sahabbai sune suke wakiltar Larabawa na farko a cikin addini zuwan annabi sallallahu alaihi wa sallam a duniyar nan ya faru ne a wata shekara da wani gagarumin al'amarin tarihi ya faru ita ce giwaye suka zo za su rusa ainihin Kaaba tare da jagorancin wani sarki daga kasar Yaman saboda ya gina coci a kasarsu mutane sun ki zuwa su rinka yin bauta hasali shi dama ya gina ne don ya karkato da hankalin Larabawa su bar Kaaba su dawo wannan coci tashi shi Kirista ne bayan da mutane suka ki karkatowa kuma sai aka samu wani bakurenshi Balarabe ya ji ya yi kashi a cikin wannan coci ya biya ɗibi kashin biya shashafa a jikin bangayen cocin to kaga dama mai neman kuka an jefe shi da kashin awaki ya gina coci yana son Larabawa su bar Kaaba su dawo cocin to sun ki bari hasali kuma an samu ɗaya daga cikin Larabawan da suke da Kaabar ya zo ya yi mishi kashi a cikin wannan coci ya shafa mata ainihin kashi a cikin bangaye ya shirya tawagar yaƙi a kan giwaye ya zo zai yaƙi Kaaba ya rusa ta amma kai ce ko cikin garin Makka ba su shigo ba anan Allah maɗaukakin sarki ya hallaka su bayan sun tsallako Arafa kaɗan sun shigo daidai saitin Mina inda ake kira Wadi Muhassir anan Allah maɗaukakin sarki ya musu tarmihin bi hijaratin min sijjin Allah ya jefe su da tsakon komi daga soyayyu daga cikin ainihin gidan wuta anan aka hallaka su Allah maɗaukakin sarki kiyaye bayan wannan sai bayani dangane da ranar haihuwa annabi sallallahu alaihi wa sallam malaman musulunci gaba ɗaya sun haɗu cewa an haifi annabi ranar litinin ne saboda wannan ya zo a cikin hadisi sahihi wanda al-imam Ahmad da Muslim suka rawaito amma malaman sun yi sabani dangane da cewa shin an haife shi 9 ga wata ne ko 12 ga wata 17 ga wata ko 27 shin an haife shi 19 ne ko 21 haka malamai suka yi waɗannan maganganu burjik maganar da tafi inganci a wurin malamai ita ce cewa an haifi annabi ne 9 ga watan Rabi'in al-Awwal amma maganar da tafi yaduwa a cikin gari da kuma littafan tarihi ita ce cewa an haifi annabi ranar 12 ga watan Rabi'in al-Awwal hakikanin al'amari Imam Malik a cikin Muwatta yana ɗaya daga cikin malaman da suka ruwaito daga Jubairu dan Mut'im cewa an haifi annabi ne ranar 9 ga wata wannan ita ce maganar da malaman hadisi suka fi karkata a kanta amma maganar 12 ga watan Rabi'in al-Awwal wannan malamai da yawa sun yi inkarin ta a matsayin cewa ɗaya daga cikin maganganu ne da aka yi masu rauni amma wadda ta fi ƙarfi ita ce 9 ga wata din abin da ya faru saboda a wancan lokaci da aka haifi annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama Larabawa ba sa rubuta tarihin haihuwar ƴaƴansu sai mutum ya zama wani abu ne a cikin rayuwa sannan ake komawa baya ake binciken yaushe aka haife shi ne a ina aka haife shi menene ya faru a lokacin da aka haife shi to galibin irin wannan tarihin yakan faru ne bayan shekara 30 ko 40 ko 50 ko 60 wato bayan yanayi yayi tsawo
maiwa tsofaffin da suka haife shi ko kuma sa'o'in tsofaffin da suka haife shi ma duk ba sa duniya wadanda kuma suke duniya ga rudani ya same su saboda rashin rubutawa gaskiya lamari wannan shine abin da ya faru ba a rubuta lokacin haihuwar annabi sallallahu alaihi wa sallam ba sai a lokacin da ya zama abin da ya zama aka koma ana bincike Allah madaukakin sarki ya taimaka dadin kari akan haka shine saboda Allah madaukakin sarki bai aje wasu ibadoji ko bukukuwa da ake a wannan rana ta 12 ga watan Rabi'in al-Awwal ba sabanin taron Maulidi da ainihin wasu dawa daga cikin mutane suke yi Allah madaukakin sarki ya kiyaye to sannan sai bayani dangane da fasli da biyu wanda shi ko yana magana ne dangane da fiqhu sirra min al-bi'sa ila al-hijra ila al-habasha anan yayi tarihin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ne tun daga lokacin da annabi ya kai shekara 40 har zuwa lokacin da ya hijira ya bar ainihin makka a shekarar shi ta 53 a duniya an aiko shi a matsayin manzo yana shekaru 40 sallallahu alaihi wa alihi wa sallama bayan da ya cika shekara 40 aka aiko shi ya shekara 10 yana wa'azi ana dauki ba dadi da kai ruwa rana tsakanin shi da mutanen makka tsawon shekara 13 to sai Allah ya umarce shi ya tashi ya bar garin makka ya ainihin koma madina domin wannan yanayin shi zai bada lumana da kwanciyar hankalin da za a yada ainihin addini wannan hijira da annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama yayi ibada ce wadda Allah madaukakin sarki ya shar'anta wa duk musulmi to kenan muna buƙatar sai mun yi nazarin ta yadda ya kamata don mu gane a ina ya kamata kowane lokaci ya kamata a yi hijira kuma waɗanne dalilai ne za su kai zuwa ga hijirar sa'annan menene zai biyo bayan hijirar me ake so a cimma buri sannan in an tashi hijirar waɗanne irin wurare ne a bisa hasken hijira annabi suka dace da aje duk waɗannan abubuwan wajibi ne a tsaya a dube su to bayan da ya cika shekara ta 53 Allah ya umarce shi da ainihin yin hijira to sai dai wannan hijirar gaskiya saboda Allah ta farko wadda malam ya ainihin wato fara tattaunata hijira ce ma zuwa ƙasar Habasha ita wannan hijira zuwa ƙasar Habasha ta faru wajejen shekaru 5 ne bayan ainihin aiko shi kenan a lokacin yana da kamar shekaru 45 a duniya ita wannan hijirar ba annabi ne ya yi ta ba sallallahu alaihi wa sallam annabi ya tura sahabban shi ne maza da mata daga ciki saboda su je can su samu dan sassautawa bayan da annabi sallallahu alaihi wa sallama ya bayyana ya rinka yin wa'azi a ƙasar Makka daga cikin labaran wa'azi inda labaran so kai sun kai manya-manyan malaman kristoci wato Reverend Fathers wato fada-fada da kuma ainihin manyan malamai na kristoci da yahudawa to sai aka samu kyakkyawar fahimta tsakanin musulmi da wani Reverend Father kuma krista kuma sarki ne na gargajiya a wannan lokaci shine Ashimata ko Asmihata Ashimata ainihin annajashi a lokacin da najashi ya ji labari mutanen makka sun yi kokarin bata mishi tunani amma saboda masani ne sai ya saurari sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallama ya musu tambayoyi wanda wannan shine matakin farko ne ya karba addinin musulunci to musulmi dai sun yi hijira zuwa kasar Habasha har su biyu sun yi hijirar farko suka tafi sai jita-jita ta same su cewa duk mutanen makka sun musulunta to shikenan sai suka ga to ai da ma mutanen makka ne suke kafirci suka kuntace su dan haka suka yi shawarar su bar kasar to amma gaskiya tun da mutanen makka sun musulunta bari su dawo gida da suka dawo gida sai suka samu ashe jita-jita ce da rudani ba gaskiya ba sakamakon wannan suka ainihin koma kasar Habasha koma wasu kasar Habasha ke da wuya sai kuma Allah madaukakin sarki ya ba da dama a yi hijira zuwa ga Madina ita hijira zuwa Madina ta biyo bayan ɗauki ba daɗi ne masu ɗimbin yawa gaskiya saboda Allah sakamakon ƙunci da yawa da tsanani da yawa a kasar ainihin makka game da sahabbai duka da zagi da bakaken maganganu da kisa da zalunci iri-iri wanda aka rinka yi wa sahabbai shi da Allah madaukakin sarki ya ga dacewar lokaci sai ya ba da umarni sahabbai wasu suka fara tafiya hijira zuwa kasar Madina daga baya kuma shi kanshi uban tafiya Annabi sallallahu alaihi wa sallama tare da babban ainihin mataimakin shi Sayyidina Abubakar as-Siddiq suka ainihin tafi kasar Madina suma abubuwa masu dimbin yawa sun biyo baya waɗanda muka tattauna su a can kafin hijiran nan an yi mas'ala ta Isra'i da Mi'raji wadda wata jarabawa ce da Allah madaukakin sarki ya so ya jarabci duniya da ita har zuwa tashin duniya din dari ya waye Annabi ya ce Allah madaukakin sarki ya dauke shi daga Makka ya kai shi Baitul Maqdis daga nan an je sama ta dawa har zuwa ta bakwai muminai daga cikin sahabbai suka yarda waɗanda suke da raunin imani suka yarda wajen mutum 70 kafirai ko wannan sai ya ƙara musu toroko akan kafircinsu sannan Annabi ya rinka bayanin addinin musulunci zuwa ga kabilu wannan yana daga cikin da'awa mai muhimmanci kwarai da gaske da'awa a samar mata yaran da za a rinka ko yarukan da za a rinka yin ta su a wancan zamani Allah ya taimake su duk al'ummar ta su Larabawa ce kuma duk kabilun Larabawa ne mu a yanzu mun samu kanmu a wani hali wanda yake muna zaune a kasar da yake ita ainihin kasar tana dauke da al'ummomi da kabilu iri-iri to yana daga cikin tsari na addinin musulunci tallata shi da kuma bayyana shi da wasu harsuna sannan ka a tsubbace wuri guda a samu wasu suna tafiya domin kai addinin nesa da kuma bayanin shi da kuma amsa wasu tambayoyi da waɗanda ake kai wa jita-jita za su rinka gabatarwa to sannan mun karanta fiqh sira min wusulil madina ila nihayati ghazwati bani quraiza wanda anan ne ma muke akai tarihin annabi sallallahu alaihi wa sallama daga sanda ya iso madina har zuwa karshen lokacin da aka yaki wasu yahudawa masu suna bani quraiza wadanda zuwan annabi madina ya sa an rubuta constitution wanda a gobe za mu fara magana dangane da wannan constitution din wanda a ƙarƙashin wannan za mu ji cewa addinin musulunci ya yarda da zamantakewa ta mutane masu bambancin addini da kuma al'adu ba tare da an yi musu sharaɗin cewa sai sun ba addininsu ba ko kuma sai sun daina ainihin wani yare abinda wannan magana take hukuntawa shi ne yanzu irin yadda muka samu kanmu a wannan ƙasa Najeriya Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya taɓa samun kanshi a wani yanayi shigen wannan ya zo ƙasa wadda take ainihin suna da bambancin addinai da yawa akwai addinin yahudanci akwai addinin kiristanci sa'annan akwai waɗanda addinin gargajiya suke bi na al'adu akwai sarakunan gargajiya akwai 'yan siyasa akwai manoma akwai matan aure akwai karuwai akwai gidajen giya akwai duk wani wuri da ake buga karta ko ake caca ko makamantan haka akwai karuwai waɗanda ake zuwa a ɗauke su don daduro daga hannun iyayen gidansu akwai waɗanda sun buɗe ɗakuna a hotel da sauransu kuma dubi a zahiri wannan na daga cikin salo na contemporary Nigeria wato kuma dubi Nigeria kusan haka take Annabi ya samu Madina haka take bai ce bai halatta ya zauna a garin ba zama ya a garin hasali ya kira ɓangarorin mutane mabiya addinai aka zauna aka samar da tsarin gudanar da zamantakewa wanda shi ake kira the constitution insha Allah ta'ala darussan mu da za su biyo baya tun daga gobe za mu yi magana a kansu ne insha Allah ta'ala shin akwai constitution a musulunci eh akwai ya ake rubuta shi ya ake tsara shi in an tashi shin musulmi ne kadai za su rubuta shi a ba musulmi ne kadai ba za a samu wakilai ne na al'ummomi waɗanda kowace al'umma ita za ta turo waɗanda take ganin cewa sun san addinanta da al'adunta kuma za a yi haka ne don samar da zaman lafiya da lumana
to in Allah ya so dai zamu tattauna waɗannan mas'aloli tun daga darasin gobe insha Allah to kuma irin yadda duk wani wanda ya ci amana ta irin yarjejeniyar zamantakewa to zamu ji musulunci ya bada hukuncin a hallaka wannan mutum ya asarar rayuwar shi da dukiyar shi kaf to sannan sai kuma fasli na shida inda malai ya tattauna dangane da fiqhus sirah min ghazwatil hudaybiya ila nihayati ghazwatil mu'ta akwai yakin hudaybiya shi yakin hudaybiya asali ba yaki aka tafi ba an tafi umra ne to amma sai al'amura suka ainihin canza salo sai suka zama larabawa sun nemi su ci amana annabi sallallahu alaihi wasallama su mai da abin ya zama yaki shi yasa kai tsayin malamai suke kiran shi gazwa wanda karshe dai har ta kai an rubuta sulhu a matsayin yarjejeniya ta cewa to su ga abin da suke gani wanda kuma shi ne suka gamsu da shi in mun zo anan za mu tattauna cewa ashe idan an samu rikici tsakanin musulmai da waɗanda suke kafirai ne idan har babu yaudara to za a iya zaman sulhu da kuma rubuta wata takarda ta yarjejeniya kuma kowa ya tsaya akan wannan sulhu da yarjejeniya to haka kenan idan an samu wani sabani tsakanin wasu al'ummomi za a iya zama domin sulhu domin yarjejeniya insha Allah ta'ala to sannan sai kuma fiqhus sirah min fatih makka ila wafatil mustafa sallallahu alaihi wa alihi wasallam za mu karanta tarihin yadda annabi ya shiga makka da irin yakin da ya mata da kuma yadda rayuwa ta biyo bayan yanzu makka an ci ta da yaki ta zama kasa daga cikin kasashen musulmi za mu yi wannan tarihi insha Allah ta'ala har zuwa ƙarshen rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to sannan sai khatimatul bahas wanda malamin ya cike ta da cewa ƙarshen bincike ko kuma ƙarshen wannan littafi na tarihin annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam wanda a cikin wannan khatima malam ya yi kokarin bayyana irin ainihin wato manufofi da suka sa ya rubuta wannan littafi da kuma ainihin wasu tsokaci da yayi sannan sai kuma bayani dangane da al-masadir wal-maraji irin littafai da jaridu da takaddu na ilimi da malamin ya yi amfani da su domin ainihin tattara mana wannan littafi da kuma tace shi a ƙashin gaskiya saboda Allah wannan yana ɗaya daga cikin tafai mafiya inganci da aka rubuta dangane da tarihin annabi sallallahu alaihi wasallam haka ina kwadaitar da al'ummar musulmi dangane da mallaka wannan littafi da kuma bibiyar karatun shi ga waɗanda suka iya waɗanda suke kuma ƴan koyo ne sai su je ainihin su samu malamai masana sai su karantar da su kamar yadda yake kuma muna ishara zuwa ga jerin ga karatuttukan karatun wannan littafi insha Allah ta'ala waɗannan suna ɗaya daga cikin ko suna kaɗan daga cikin abubuwan da muka karanto tun daga farkon littafi nan har zuwa fasli wanda yake shine na ƙarshe da muka kwana a kai wanda in Allah ya so shi kuma nake so yanzu zan taƙaito mana shi wanda shi wannan yana fara daga shafi na 327 ne a inda malam ya ka al-mabhasul awwal fiqhus sirah fi awwal a'malir rasul sallallahu alaihi wa sallam ba'da wusulihi ila al-madina tarihin annabi sallallahu alaihi wa sallam game da irin ayyuka da tsare-tsare waɗanda annabi ya yi da isar shi madina awwalan na farko malam yace al-wusul ila al-madina wa bina'il masjid isa madina da kuma gina masallaci malam ya kawo hadisin da ya al-imam al-bukhari ya rawaito shi ta hanyar babban malami ibnu shihab bin az-zuhri wanda ya ba sallallahu alaihi wa alihi sallama ya ainihin iso madina yaya ne annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama aka tarbi shi waɗanne irin marhabanta aka yi mishi cewa waɗannan mutane ƙabilun ausu da khazraj musulmi daga cikinsu sun yi wa annabi kara sun nuna mishi goyon baya don haka Allah maɗaukakin sarki ya girmama su a inda ya rinƙa yabansu a cikin alƙur'ani tun daga farkon alƙur'ani har ƙarshe والذين تبوا الدار والإيمان الله يبيس أنا والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار الله يبيس أنا إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين الله يبيس أولاري دبان دبان أتكين القرآن bisuwar annabi sallallahu alaihi wa sallama yake da wuya sai annabi ya fara tattalin ina ya dace a gina masallaci wannan shi yake nuna kenan masallaci muhimmancin shi ya kai matukar da ya cancanta a bashi muhimmanci fiye da gidajen zama wannan haka yake a musulunci daga baya ne al'amura suka tabarbarewa musulmi sai ainihin wanda ake ganin cewa wai kaskantacce ne ko marawayau zai sai fili ya gina masallaci sai wanda ake ganin wai marawayau ne zai ainihin gina masallaci a gefen gidan shi amma asalin wannan dabi'a ce ta musulmin farko waɗanda suka san darajar masallaci sukan sai fili na musamman su gina masallaci haka kuma sukan diba daga bangarorin gidajen su suna gina masallatai wannan ayyuka ne waɗanda suka san darajar aljanna ba ayyuka ne na waɗanda ake gani wawaye ko kuma waɗanda ba su da wayewar kai ba masallaci wuri ne na tarbiyya masallaci wuri ne na karantawa masallaci wuri ne na ilmantawa masallaci wuri ne na wayar da kai masallaci wuri ne na koyar da sana'o'i masallaci wuri ne na taro masallaci wuri ne wanda al'ummar musulmi za su zo don su samu kwanciyar hankali da natsuwa haka masallaci yana daukan waɗannan ma'anonin tare da ƙari a ƙarƙashin haka masallaci kadai ba wai yana zama wurin ibada bane kadai a lalle ne masallaci ya biya dukkanin buƙatun da al'ummar musulmi suke neman su samu tun daga na ibada da tattali da rayuwa da kuma abubuwan da ya shafi gudanarwar mulkin su haka a masallaci akwai shaguna na kasuwanci manya-manya inda ainihin ake kasuwanci a zamanin annabi sallallahu alaihi wa sallam in na ce shaguna ba na nufin lallai sai sun zama ginannu akwai dillalai da 'yan kasuwa da suke zuwa suna shimfiɗa kaya a masallacin annabi sallallahu alaihi wa sallam suna siyarwa kenan za a iya zuwa masallaci da harkar kasuwanci masallaci zai iya zama asibiti domin a zamanin annabi sallallahu alaihi wa sallama ana jiya mara lafiya ana musu magunguna a cikin masallaci masallaci zai iya zama wurin saukar baki annabi ya sauki baki na kristoci daga kasar Najran wato daga ainihin kudancin kasar Saudiya ta yanzu aka samu gayyar malamai na kristoci Reverend Fathers da pastoci da kristoci suka zo suka ziyarci annabi kuma ya sauke su suka kwana da kwanaki a cikin masallaci anan suke ci nan suke sha masallaci zai iya zama kukuku saboda an taba kamo wani daga cikin ainihin mutane aka zo aka daure shi ainihin a cikin masallaci shine Fumama ibn Ufali masallaci zai iya zama wurin tarbiyya da kuma wurin training wato training center daba ta koyar da yaki da makamantansu annabi sallallahu alaihi wa sallama ya rinka koyar da sahabbai yaki da jihadi a cikin masallaci masallaci zai iya zama ma'awa wato wurin da zaka zo ka shakata don ka samu natsuwa in ka hadu da wani tashin hankali sayyidina ali sun taba samun rashin jituwa tsakanin shi da uwar gidan shi sayyida fatima Allah ya kara musu yarda da ya tashi sai ya taho masallaci ya kwanciya shi masallaci na iya zama wurin karantarwa domin annabi yana karantarwa yana wa'azozi yana laccoci ga maza da mata a cikin masallaci kamar yadda yake masallaci yana iya zama wuri ne da za a yi hira ko a shakata ko da hirar nan za ta kai ga wata hira ce ta mutanen da ko makamantan haka sabon annabi sukan zauna suna ire-iren waɗannan a cikin masallatai masallaci na iya zama kotu a cikin masallaci annabi yakan yi alƙalanci a yi shari'a da za a je a jefa wani ko kuma a ɗaura wani duk waɗannan suna kaɗan daga cikin functions of the masjid
functions of the mosque, wato irin hidima wadda masallaci yake gudanarwa. Dan haka masallaci muhimmancin shi ya kai matukar da Annabi sallallahu alaihi wasallama da ya iso ba ta gida yake yi ba ta masallaci yake, dan haka masallaci ya fara ginawa sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Na fata an gane wannan shine abin da ya dace din kwarai da gaske, mutane su fifita wuraren ibada da wuraren addini fiye da ainihin wuraren rayuwarsu. Allah madaukakin sarki ya taimaka. Waɗannan suna daga cikin abubuwan da Annabi ya sa ya baiwa masallaci muhimmanci. Bayan da muka tattauna wannan, sai kuma muka tsallaka dangane da ainihin lokacin da Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya iso Madina, kowa ya rinka neman Annabi ya sauka a gidan shi, amma Allah ya tattalawa Annabi tsari a inda zai sauka da inda zai aje kayan shi da makamantansu. Daga baya zo ainihin gina gida a inda nan ya je ya tare, aka je aka ɗauko matan shi da sauran zuriyar shi aka kawo sallallahu alaihi wasallam. Haka isowar Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama Madina ya bada muhimmanci dangane da ginin masallaci, wurin ibada, wurin karantarwa, wurin tara mutane a fadakar da su. Sannan saniyan abu na biyu wanda Annabi sallallahu alaihi wasallama ya bada muhimmanci a isowar shi Madina shine al-mu'akhatu bainal muhajirin wal ansar, kokarin hada zumunci tsakanin ansarawa da muhajirai. Ansarawa su dama Madina garin su ce, muhajirai kuwa sun taho ne ciwanin addini da kuma gudun hijira. A ƙarƙashin wannan Annabi ya hada su ƴan uwantaka don su kalli kansu a matsayin ƴan uwa, ba wai wannan yana cewa su ne ƴan asalin gari ana kallon wane kuma ana ce mishi wane bako ne ko kuma su wane ƴaƴan baki ne. Wannan irin ɗabi'a wadda musamman mu a nan ƙasar Zaria tana neman ta zame mana musiba, haramun ce ta saba da addinin musulunci. A musulunci babu wani mutum da ba a ce shine dan gari, wancan shine bako, babu ma damar wani musulmi ne wannan shine abin lura. Saboda haka Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya hada kan waɗannan mutane suka koma suna kallon kansu a matsayin ƴan uwa. Waɗannan mutane kuma suka yi Annabi alheri ta hanyar waɗannan baki waɗanda ya zo tare da su, ta hanyar aura musu mata da kuma ainihin ba su jali da rumfunan kasuwa da gonaki. Wannan yana nuna mana irin yadda mutanen Madina Allah madaukakin sarki ya albarkace su kuma ya wayar musu da kai. Na'am, Allah ya albarkace su kuma ya wayar musu da kai. Duk wanda Allah ya azurta shi da dukiya har yake ganin ya zai ya taimaka wa wani, ya zai yi ya samar wa da wani yadda rayuwarsa za ta gyaru, ya zai ya samar wa da wani wurin aiki, wani da yake bukata aure wace hanya za a yi mishi ya samu auren, to babu shakka wannan mutum kanshi ya waye kuma ya san me ya kamata a yi da dukiya. Amma wanda duk yake da dukiya, bakarowa da ganin kyashi da kuma tsoron talauci yasa yake boye dukiyar shi, sakamakon haka baya taimakawa, sakamakon haka ba zai iya samarwa da al'ummar shi abinda zai taimaka musu wajen samun musu da sauƙin rayuwa da wuraren ayyuka ba, to babu shakka wannan yana da ainihin ganin kyashi na zuci. To dukiyar shi ba za ta yi albarka ba, kamar yadda rayuwar shi ma ba za ta yi albarka ba. Wannan shine abu na biyu da Annabi ya ba da muhimmanci a kai, shine al-mu'akha. Daga cikin darussan da malam ya cire mana wanda akan wannan darasin ainihin muke, shine ita wannan mu'akha ɗin uwantaka har yanzu ana iya yin ta, amma abubuwan da suke biyo bayan wannan mu'akha ɗin ne ba a iya kyalewa su faru a musulunci. Wancan lokacin da Annabi ya hada wannan ƴan uwantakar, to suna kallon kansu ne a matsayin ƴan uwa kama ko kuma fiye da uwa ɗaya uba ɗaya, don haka har gadon juna suna yi. To wannan Allah madaukakin sarki ya shafe shi daga baya. zaka iya daukar wani musulmi yanzu a matsayin dan uwa na mu'aha banda yan uwantaka al'amma wadda ake da ita zaka iya samun wani sai ka mai da shi kamar dan uwanka uwa ɗaya uba ɗaya amma ka san babu gado a tsakaninku sannan tare da haka zaka iya auren yashi zai iya auren yarka amma wato kana so ne ka samu wani a matsayin shi na musulmi mumini mai imani da tunani irin naka ya tsaya maka matsayin dan uwa kamar uwa ɗaya uba ɗaya ko dan ka rasa irin waɗannan ko dan kana da karancin su wanda kamar yadda ranar aurar da ɗarka misali a ɗabi'ar mutanen yankin nan zaka wakilta kaminka ya aurar da ɗarka sai ka wakilta wannan ya aurar maka da ya da duddai wasu taimakawa juna da shawarwari da rufin asirin juna mun ji cewa wannan akwai su har yanzu kuma har abada akwai su sa'annan idan Allah madaukakin sarki ya kai mu a gobe za mu tashi bangare na uku na abubuwan da annabi sallallahu alaihi wa sallama ya bada muhimmanci a isowar shi madina ita ce mu'ahadatul yahud zama da annabi da yahudawa da rubuta yarjejeniya da kuma ainihin ka'idoji na zaman lafiya duk inda kaje ka samu kanka musamman in kuka zama ku ne tsoraru wato ku ne minorities kuna buƙatar ku ainihin samu wata kariya imma daga gwamnatin gurin imma daga wasu masu ƙarfin gurin waɗanda ko dai ana tsoron barazana daga gare su ko kuma ana tsoron barazana daga wasu waɗanda su kuma waɗannan za su iya baku taimako da kariya da izinin Allah annabi ya bada muhimmanci dangane da wannan alƙawari da yarjejeniya wanda za mu zo mu ji annabi ya yi da ƙabilu daban-daban sannan kuma ya tattara su ya yi da baki ɗaya a matsayin madina ɗin nan tamu ce kamar yadda haka aka samu ainihin magabatanmu a ƙasar nan sun yi yarjejeniya da mabambantan ƙabilu daban-daban irin su Sardauna da Abubakar Tafawa Ɓalewa sannan suka zo suka yi da al'ummar ƙasa gaba ɗaya wanda wannan shi ya samar da abin da ake kira kundin tsarin mulki ko kuma kundin gudanar da zamantakewar al'umma in Allah madaukakin sarki ya kai mu gobe an yi karatu a kai za mu fara tattaunawa dangane da yadda ire-iren waɗannan tsare-tsare suka faru a wancan zamani insha Allah wannan shine karkarewa na ƙarken inda ainihin dama karatun mu ya tsaya shine abin da na kiraya da wayoyi a dan tafiya kuma roƙon Allah madaukakin sarki Allah ya albarkaci wannan makaranta tamu Allah ya albarkaci wannan anguwa tamu Allah ya albarkaci wannan gari namu na Zaria sannan kuma Allah madaukakin sarki ya albarkaci Najeriya da kuma al'umman mu baki da muna roƙon wannan azumi na Ramadan wanda ya shiga a jiya Juma'a Allah madaukakin sarki ya sa yadda mu gan shi lafiya Allah ya sa mu ga ƙarshen shi lafiya hamzari ba gudu ba wannan ainihin azumin ba zan samu damar gabatar da darussa gaba ɗaya ba ba dan kuma ba saboda akwai tafiya kasar Saudi Arabia inda zan raka wasu matasa domin rubuta jarabawa da kuma ainihin ganawa ta interview ta shiga Jami'ar Islamiyya da ke Madina insha Allah bai yiwuwa haka zai faru nan da kwanaki 10 masu zuwa ko kuma kwanaki 15 masu zuwa insha Allah ta'ala haka in haka ya faru in Allah ya so za mu sanar da jama'a menene abu na gaba da ya cancanta ainihin mu insha Allah Allah madaukakin sarki ya taimaka idan akwai wasu tambayoyi insha Allah sai a gabatar da su imma na fatar baki imma rubutattu amma muna maimaita cewa insha Allah karatun zai ci gaba kamar yadda ainihin aka saba tun daga bara karfe 9 na safe zuwa 10:30 za mu rinka insha Allah wani lokacin tayo ba za a iya kaiwa 10:30 ba wani lokacin kuma tayo za a iya wucewa na biyu tambayoyi za a iya bada damar yin tambayoyi a rubuce kamar yadda za a iya bada damar yin tambayoyi baki da baki in yanayi ya hukunta kamar yadda muka ce wannan karatuttuka ko azuzuka da kake ji ana daukan su a kasusuwa da sidina akwai shago wanda ainihin aka bude ta bayan makaranta ta cikin anguwa duk wanda ke son cassette ko CD zai iya zuwa in babu sai ka bada sunanka da lambar cassette din sai ka ainihin bada kudin cassette din sai a daukar maka insha Allah in kuma akwai a nan take sai ka siya
sai ka tafi insha Allah.
Sannan a gaban makarantar ma akwai masu juya waɗannan kasusuwa da ayyukan siduna suna sayarwa. Dukkanin kasar din da kaji to yana da suna, yana da lamba, yana da take a wurin mu. Idan baka ji sunan ko lambar ba sai kai kokarin tun farko ka ainihin kiyaye domin ka zo ka gabatar da tambaya insha Allah ta'ala wanda ita za ta taimaka maka ka samu hakikanin abin da ka saurara din insha Allah. Kamar yadda muka ce zuciyar mu a bude take, kirjin mu kuma yana da fadi, muna marhabanta duk wanda zai zo ya tarayya waɗannan alkhairai ta tare da mu insha Allah ta'ala. Tafsiri karfe 4:30 zuwa karfe 6 wanda in Allah ya so yau za mu fara daga karfe 4:30 na yau insha Allah. Sannan sai karatun fiqh sira karfe 9 zuwa 10:30 insha Allah. Sannan akwai buɗe baki da muka fara shiryawa a wurin nan wanda a yau za a fara yi. Daga cikin mutanen anguwa ne ko wasu daban duk wanda yake bukata zai iya zuwa ya samu wuri ya zauna dan abin da ya saukaka wanda ainihin mutanen makaranta suka tattala sai ainihin a bayar insha Allah ta'ala. Allah madaukakin sauke ya taimaka. Afwan. Game da wannan abinci da sauransu na azumi, makaranta ita ta daukar wa kanta nauyin wannan. Amma daga cikin ɗaliban makaranta da jama'ar gari wanda duk yaga zai yi wani abu wanda zai kawo shi ma domin gudanar da tashi taimakawar makaranta ba ta hanawa. Sai dai ya kamata mu san cewa wane ne kai, a ina kake. Sai in yaso a samu wasu daga cikin ƴan makarantar sai su rinka zuwa suna karɓo abincin don kawo jama'a. Amma alhamdulillah mu dai a nan makaranta mun yi alƙawarin za mu rinka dafa abin da ya saukaka muna kawo shi makaranta a wadace. To amma duk wanda ya nufin alheri ba za mu hana shi ba. Amma ni albani ba ni ake kawo sadaka ba. Alhamdulillah Allah cikin wadatar shi ya wadata ni. Saboda haka in ka kawo sadaka da sunan albani za ka ga an ce albani baya bukata. Saboda haka ni ba ni za a kaiwa ba, don haka ba gidana za ka kai ba. In kuma ka kai ba wai sai an faɗa mini ba, don ba ni ka kawowa ba kuma ba don ni kai ba. Kawo don Allah ne, Allah ya baka lada. Don haka babu bukatar in sani ko ba in sani ba, in gani ko ba in gani ba. Ina da yaƙinin waɗanda duk za ka danka a hannunsu za su yi abin da ya dace insha Allah ta'ala. Matan aure da 'yan mata da duk samari da mutanen gari ko anguwa duk wanda yake son zuwa wurin karatu kamar yadda muka ce kofar mu a buɗe take. Sai dai mun yi tsari kofar bayan makaranta ta nan mata suke shiga, don haka maza sai su haƙura da wannan hanya. Kofar gaba kuma ta nan ne ainihin maza suke biyowa, mata sai su haƙura da wannan hanya. Sannan kamar yadda muka faɗi tun farko zuwa wurin wa'azinmu ba wai sai kai ne mai aƙida kaza ko mai mazhaba kaza ko mai ɗariƙa kaza ba. Matuƙar jin wa'azi zai kawo ka, ba neman fitina ba, ƙofar mu a buɗe take. Matuƙar jin wa'azi zai kawo ki, ba neman rikici ba, ƙofar mu a buɗe take. Ba mu da sharaɗin sai kai kana da aƙida kaza ko kana da gemu ko kana da rawani ko kana da yankakken wando. Kowaye kai, musulmi ne kai, ba musulmi ba ne ka zo ka zauna ka ji wa'azi. Ko da kai ba musulmi ba ne kana da ƴanci 100%. Kawai izinin da za mu bayar da Hausa muke yin karatun, mai yiwuwa in ba ka jin Hausa nan ne za a ɗan samu ɗan tasgaro insha Allah. Amma ba da juma'a ba insha Allah ta'ala za mu fara ainihin yaɗa waɗannan irin laccoci da harsunan Turanci insha Allah. Haka mata ba mu yi sharaɗi cewa sai mai hijabi ba. Ko gyale kike sawa ko menene kike sawa, in kin zo jin wa'azi za ki shigo ki zaman ki, ba wanda zai ainihin harazin din ki, ba wanda zai firgita ki ko makamantan haka. Ki dai ya zama alheri ne ya kawo ki ba tsogala ba. Jama'ar musulmi waɗannan su ne taƙaitattun bayanan mu insha Allah ta'ala. Muke fatan Allah ya ƙara albarkar mu akan haka. Na'am malam ka ce mu. Na'am. Na'am. Dukkanin wani zikiri wanda shari'a bata zo da kaidi a kai ba, za ka yi ne da gwargwadon ikonka kawai, shi kenan kai ka tashi. Ina fata an gane. Malamai suka ce abinda shari'a bata kayyade ba to kai ka kayyade. Kar ka ce a kai ga kanka kullum za ka rinka yin kaza kafa kaza. A tun da dai shari'a bata kayyade ba, shikenan kawai sai ka zauna sai kai gwargwadon ikon ka sai ka tafi shari'a bata kayyade maka cewa kullun sai ka karanta aya kaza ba tana ka kadi ba kanka cewa kullun dole sai ka yi kaza a zo ka zauna kai abin da ya saukaka ka tashi ka tafi shikenan kawai na'am 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 babu shakka maganar da ne ta kasuwanci a masallaci daban da kasuwanci a cikin masallaci cikin masallaci daban da wajen masallaci a cikin kasuwanci a cikin masallaci kam mafi yawancin malamai sun tafi akan cewa ba a yin kasuwanci sai dai abin da ba a rasawa wani irin kasuwanci ne ba a cikin masallaci shine kasuwancin da za a kasa a cikin masallaci ana siyarwa ana jayewa ana tayawa ana rantsuwa ana kaza wannan shine aka hana a cikin masallaci amma an je an yi kasuwanci a wani wuri na gida ko na fili ko na wata mota ko kasabta wani kuɗi na kasuwanci da za a fitar da riba a cikin masallaci wannan babu laifi dan haka Imam al-Bukhari ya kulla babi dangane da kasuwanci a masallaci ya kawo hadisin cinikin barira kenan an je an yi cinikin amma zartar da cinikin da gudanarwa da karɓan kuɗi an yi a masallaci babu laifi dan haka asalin maganar da nake ma kasa kaya ne ba a yi a masallaci amma wajen masallaci ita ce maganar da nake dama cewa masallaci yana daga cikin wurare waɗanda mutane za su iya nufa domin kasuwanci babu laifi kama aikin hajji ne ko umra babu laifi ka tafi aikin hajji ko umra da nufin kasuwanci sannan kuma sai kai hajjinka za ka iya biyan kudin aikin hajji in ka je ka gama aikin hajji shikenan sai ka saka ka gefen Ka'aba ko a Mina ko a Muzdalifa ko a Arafa ka je kai kasuwancin ka ka tafi babu laifi to haka masallaci ma amma cikin masallaci ba za a shigo a mai da cikin masallaci ya zama shago ba sai dai a rihabar masallaci wannan babu laifi na'am 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 a tunda aka ce ya faɗi istighfarin guda 100 a yini ana nufin a cikin yinin in ma ka zauna ka yi 100 din in ma a cikin yinin ka kasafta dai 100 din ta samu a yinin shine kawai abin nufi ba wai ka yi 100 da safe kuma 100 da yamma ba sai in an kayyade haka amma in dai an ce a yini yana istighfari 100 shikenan ina fata an gane shin ko wannan yana nuna ba a wuce guda 100 din a'a su waɗannan yanzu an riga an diba to zaka iya yin su to daga baya in ka so kuma zaka iya karawa amma su ba za su shiga wancan lissafin ba balle a ce kai 130 a'a sai dai kuma ka zauna yanzu zaka ci gaba da wani istighfari wanda shi ba za ka lissafa shi ba dan haka ba zai shiga cikin jeren wancan lissafin ba na'am Allah ya taimaka jama'a musulmi na'am na'am na waɗannan surori na'am eh
to
kalaqil eh na'am
yau ka do wanda manzo Allah sallallahu alaihi
wasallam na'am
da aka sauka da su
na'am
ya ji waɗannan addu'o'i ne yake waɗannan yana ni ya hada ni
ai su addu'o'in yayi su ne ma bayan an rinka bayan an saukar da waɗannan don su waɗannan ayatun a Makka aka saukar da su su kuma addu'o'in za ga galibi riwayar ma ana magana a Madina ne lokacin su Hassan din an haife sun girma ina fata an gane kenan kasantuwar mutum ya iya kul huwallahu da falaki da nasi ba ta hana kuma ya hada da wata addu'a zai iya hadawa insha Allah Allah ya taimaka to za mu saurara anan jama'a muke fatan alheri insha Allah ta'ala Allah ya saka da alheri akan abubuwan da muka yi Allah ya ba mu lada akai Allah ya fi mana kurakuran mu, Allah ya dauki musulunci da musulmai, Allah ya rusa kafirci da kafirai. Najeriya kasar mu ce, mu ci gaba da addu'a Allah madaukakin sarki ya zaunar da kasar lafiya. Waɗanda duke kokarin su kawo mana hargitsi na siyasa ne da sunan addini, ko na addini ne da sunan siyasa, na tattali ne da sunan siyasa, ko na tattali ne da sunan addini, Allah ya mana maganin su. Kasa Allah ya zauna da ita lafiya, Allah ya raba mu da zalunci da cin hanci da danniya da murƙiya wanda ake yi. Allah madaukakin sarki ya laushashi zukatan shugabanni su wa talakawan su adalci, ya kuma lausasa zukatan talakawa su wa ainihin shugabannin su biyayya. Muna roƙon Allah madaukakin sarki, Allah ya karɓa ibadojin mu na Ramadan dinnan, da kuma waɗanda muka gabatar kafin Ramadan, da waɗanda insha Allah ta'ala za mu ci gaba da gabatarwa. Da wannan muke cewa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka. Alhamdulillah.